ce yan uwanka zaurawa, wai me kake nufi da yan uwanka zaurawa? Sannan kuma su yan mata ba yan uwanka bane?
Ya kamata ku yi min adalci. Abin da yasa nace yan uwana zaurawa, saboda ba ni sunan shi, halin da zaurawa suke ciki a ƙasar nan, an zubar da su, an watsar da su, ba a kulawa da su. Kowa in ya tashi aure sai ce budurwa zai aura. To su zawarawan wani laifi suka yi? Na ce musu, su ‘yan uwana ne, ba wai dan su ‘yan mata ba ‘yan uwana ba ne, innamal mu'minuna ikhwa. Amma alƙali in ɗan gaya musu abin da za su ji daɗi, kuma ko ba komai, ko kina so ko ba kya so, mun ƙarawa zawarawa matsayi yau, mun ce musu su kula da Nana Khadija. Allah ya saka da alkhairi. ‘Yan mata ‘yan uwana, zawarawa ma ‘yan uwana, tsofaffi ma ‘yan uwana, kowane musulmi ma ɗan uwana, ba shi kenan ba?
Allah ya saka da alkhairi. Malam mai tambaya na gaba tambaya ce mai tada hankali, take cewa mahaifinta suna tare da mahaifiyarta, sai ya kasance mahaifinta mai yawan tafiye-tafiye ne. A duk lokacin da ya yi bulaguro baya nan yana yin sati sati biyu ko fiye da haka, sai ta fahimci cewa mahaifiyarta tana mu'amala da ƙanin mahaifinta. Saboda haka take neman alfarman malam ya bata shawari. Wannan hali da ta fahimta din nan ya cancanta ta gaya wa mahaifinta ga abin da ke faruwa, ko kuma ta yi shiru ta rufa wa mahaifiyarta asiri.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbuna Allahu wa ni'mal wakil, wala hawla wala quwwata illa billah. Allah kiyaye. To kun ga irin abin da ake faɗa, masifa ta faɗo gidajen mu, sai dai addu'a. Na gamu da wata tambaya makamanciyar wannan wata rana malam, ita ma tana da irin wannan, ba dan komai ba, saboda mata su ji, kuma shine abin da muke ce al-khiyana az-zawjiyya, ha'inci cin amanar aure da wasu mata suke yi. Mace ce aka kama ta uwa tana mu'amala da mijin yatta, yatta ta haihu ta je mata wankan jego, da haka yatta tana jego, in dare yayi sai mijin yatta ya zo ya kwana da ita a gidan gaba daya. Wannan a cikin wannan al'umman ake aikata wannan bala'i, ake aikata wannan masifa. To yanzu wannan ‘yar uwa abin da take tambaya, ta ga uwarta tana mu'amala da ƙanin ubanta, dole ne sai an dakatar da wannan abun. Na farko, abin da za ki yi, kar ki manta da yin addu’a ta musamman Allah shiryar da mahaifiyarki. Na biyu, ki san hanyar da za ki bi ta diflomasiyya, ki sanar da mai gidan, mana babanki, ya yi ƙoƙari ya sa ido a kan mahaifiyarki ta hanyar yi masa bayani cewa, baba, akwai wasu abubuwa da suke faruwa da mama tsakaninta da wani, ina ganin akwai wasanni. Karki ce alaka, ki ce ina ganin wasanni yana shiga tsakaninsu, kuma ni a matsayina na ‘yarka kuma ‘yatta, ba na jin daɗi, ina jin tsoron kada shedan ya shiga tsakaninsu, baba, a sa ido a kansa, a sa ido a kanta. Kin ga, baki tona mata asiri ba, kuma kin yi wa mijin, kin yi wa babanki bayani cewa ya kula da mahaifiyarki kuma ya kula da ƙaninsa. Allah shirye da mu da wannan bala'i da yake faruwa. Kamar yadda wani mutum shi ma ya bugo min waya, ya ce ya kama mahaifinsa yana neman matarsa, wannan mahaifi ya ce shi cirani yake tafiya, da haka in ya je cirani, mahaifinsa sai ya zo ya ƙwanƙwasa ƙofa, ya zo ya kwana a ɗakin matarsa, kuma matar tasa ta sani, kuma ta yi shiru ta zuba ido. Ba ku da kirki wani lokacin, halin ku bai da kyau, sai dai Allah shiryar da ku kawai.
Alhamdulillah, mallam Allah ya saka da alkhairi. Duba da lokaci ya kure, akwai wasu tambayoyi wanda yake masu kama. Tambaya ta farko, dan uwa ne ko da yake bayani ne ya kawo, yace mallam kana ta kokari, kana ta campaign, kana ta jan hankalin mata kan cewa ainihin su yi biyayya ga mazajensu, sannan kuma kana ta jan hankalin maza kan cewa su yi aure saboda matsaloli da ake ciki. Sai yake cewa to shi fa ya fahimci cewa akwai wata matsala da take damun maza, wanda yawancinsu ba sa iya yin aure din ba don wani abu ba, sai don rashin ƙoshin lafiya. wata tambayar kuma da ta fito daga wajen wata baiwa Allah kuma take cewa ita ma ga yadda suke tsaure da mijinta amma in ba bukatun sa ne ya tashi na sha'awa ba baya kula ta sai nake gani wannan takaddun sun yi kama ya dace mu nemi alfarman malam ya mana bincike ya ga cewa ainihin shin wannan abin yaya ne yake faruwa yaya kuma zamu yi magance a samu wa maza lafiya don ya kasance ainihin sun magance rashin lafiyar da suke da shi har ma su samu daman su ƙara aure kamar yadda malam yake masa bayani
wannan sananne abu ne ba wani koyayye ba mata suna da kunya ne mata suna da yakana ne mata suna iya rufewa su boye ne amma ina ga ya maka malam da yawa daga cikin mata zaman hakuri kawai suke a gidajen su na aure ba wai dan mazajin suna da lafiya ba ba wai wanda ba su yi aure ba har waɗanda suka yi auren ma zaka ga mutum yana da mata biyu uku hudu amma baya iya gamsar da mace ko daya a cikin su maza sun kashe kansu ta hanyar ciye-ciyen abubuwa marasa kyau mutum yayi shekara 40 shekara 30 da wani abu baya kula da cewa yana da iyali komai aka bashi ya ci ya ci mai ko ya ci zaki ya sha magi ya sha suga ya duk abin da ya ga dama waɗannan abubuwa ne da suke kashe namiji da abubuwa da yawa waɗanda likitoci suna ba da shawara da masana magunguna na gargajiya suna ba da shawara cewa maza su ne san cikin wannan abu wani lokacin kuma malam matan su suke kashe mazan yanzu namijinki zaki zo ki mai abinci mijinki sai ki zuba masa magi wajen guda 7 a miya daya ba dole ya mutu ba ba wai mutuwa ta rashin numfashi ba ya mutu a matsayin sa namiji ki zo ki zuba masa man gyada sai ya kwanta akwai wanda yace in yazo cin abinci a gidansa wallahi sai ya tsiyaye man gyada da matarsa zuba mai man gyada kashe namiji yake yi yana illata karfin namiji dan haka ana da wannan larura mazan ba su da lafiya matan su kuma suna cikin wani yanayi basu ma san yaya za su inganta lafiyar matan su ba mazan su ba dan haka shawara anan gurin shine ya kamata mutum abinda duk zai ci ya san me zai ci saboda da yawa abinciccikan da muke ci da kayan gwangwani da kayan zaki da kayan maiko suna da side effect wajen kashe namiji kafin ka zo kai aure ka gama mutuwa akwai matsala da kuma auren hannu masturbation da ake faɗa da kuma alisimna namiji yazo yana ta auren hannun shi ko jiya wata mata ta mun fata cewa da aurenta da komai tana kama mai gidanta yana shiga bayan labule yana wasa da gaban shi da hannunsa da sabulu yana sa komo yana wasa da gaban shi kuma yana da matarsa ta aure wannan wani irin bala'i ne wannan wani irin masifa ne wannan wani irin tashi hankali ne wasu sun gisa yi aure amma suna tsiya mutum ya kwanta a ɗakin sa ya kunna blue film yana ta wasa da mayafinsa yana wasa da filansa yana wasa da wani abu kai yau ta kai ga akwai masu zuwa su je siyo al'auren mace a kanti al'auren mace a kanti akwai na wutar lantarki akwai manual akwai wanda ake jona shi akwai masu zuwa su je yar baby su je su kwantar da ita a shimfiɗa suna lalata da ita yaya za a yi namiji ba zai mutu ba duk wanda yake auren hannunsa na kihu ya dihi kenan dole ya mutu ta yanda ba mutuwa ta rashin numfashi ba ta yanda ba zai iya gamsar da matar shi ba kuma magana ta Allah na faɗa ina maimaitawa dan girman Allah namiji ka ji da kai nake duk wanda ya san ba shi da ƙoshin lafiya ya haƙura da ƙara aure kudin kuma ina da dalili sharadi daga cikin sharadin aure dole miji ya zama lafiyar sa kalau mata lafiyar sa kalau yaya mutum zai zo bai da lafiya ya zo yana tare kananan ƴan mata a gidan shi ba daidai bane kuskure ne na gidan ma ka ba su hakuri ku lallaba a mutu tare ba wai kaje ka rikito wani aure ba ni ba ni nake ba da lafiya wa maza ba maza ne kamata su mai da hankali su san me suke ci me suke sha amma wannan ko shakka babu wallahi ana cutar da mata wata ce mun tai mallan shekara ta 7 rabona da mai gidana ta zo mun da yarinya ta ce kaga wannan tun cikin ta mai gidana da ya kaurace mun nace ku ko nawa tace ni kadai ne me yake faruwa bai da lafiya tace to gashi nan dai baya iya komai akwai wanda in zai sadu da matarsa sai ya awa uku a cikin bandaki yayi ta shan kwayoyi yayi ta shafe yayi ta dabaru ba lafiya kun cutar da kanku kuma mutum a wannan yanayi yazo ya ce wai zai je kara aure ba daidai bane zalunci ne wannan Allah ganar da mu
alhamdulillah mallan Allah ya saka da alkhairi bayanin da kai na karshe a lokacin da kake ainihin bayanan nan ya magance kusan yawancin matsaloli da yaye mata suka turo tambayoyi akai na wahalar rayuwa da sauransu abin da ya rage yanzu sai masu bukatan addu'a marayu wanda ke dawo kokari a tauye musu hakkinsu wanda suke da juna ba lafiya wanda suke cikin halin kuncin rayuwa bayanin suna da yawa malam abin da suke bukata addu'a na musamman da gare ka albarkacin wannan taro Allah gata malam amana addu'a gaba ɗaya kowa da bukatunsa a rufe tarurar addu'a.
Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da kyawun sunan kinsa da idan an roke shi yake amsawa. Duk wanda yazo wannan guri Allah ya biya masa bukatarsa. Duk wanda yake da larura Allah ya yi masa larurar sa. Duk wanda yake da neman taimako wajen Allah, Allah ka taimaka masa. Ubangiji Allah wannan jiha ta Borno ka bata lafiya da zaman lafiya. Allah ya kare dukkan fitintunu da tashin hankali. Allah ya yalwata arziki, Allah ya yalwata kasuwanci. Masallatanmu Allah ya raya mana su, malamanmu Allah ya dada kare mana su. Wannan makaranta ta Imamu Malik, wannan guri na Imamu Malik a garin Maiduguri, Allah ya sa masa albarka. Duk shekara idan muka zo nan muke karban bakuncinmu, anan muke gabatar da laccoci, Allah ya kara wannan guri karbuwa, Allah ya kara masa albarka da dukkan sauran wurarenmu na musulunci a wannan gari na Maiduguri, Allah ya sa albarka a ciki. Malamanmu da suke tare da mu a wannan guri suke girmama mu suka halatta, Allah ya maida su gidajensu lafiya. Iyayenmu da suka zo wannan guri mata, manyan mata, Allah ya maida su gidajensu lafiya. Wacce take tana da bukata a wajen Allah, Allah ka biya mata. Ya Allah, muna da tarin zawarawa masu yawa suna neman mazan aure, Allah ka aurar da su. Haka kuma muna da tarin ƴan mata ninki masu yawa da suke neman aure, Allah duk wacce take neman miji na kwarai, Allah ka aurar da ita, Allah ka ba su mazajen kwarai, Allah ka zaunar da mu lafiya. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lilqawmi adh-dhalimin ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. Babban dalilin haduwarmu a wannan taro shine auren dan uwanmu Malam Abubakar kamar yadda aka sanar. Muna addu'a Allah ka sa albarka wannan aure, Allah ka sa albarka wannan aure. Wannan amarya da ta dace ta daure ta aure dan uwanmu Malam Abubakar, Allah ya bata ikon biyayya, Allah ya bata ikon biyayya, Allah ya ba su zuri'a ta gari, Allah ya zaunar da su lafiya. Waɗanda ba su yi ba su ma kuma Allah ya ba su ikon yi. Shi kuma Malam Abubakar Allah ya ba shi ikon yin adalci, Allah ya ba shi ikon yin adalci wa matarsa. Allah ya sa ya dan daga mata kafa kafin ya mata kishiya, ya dan jira ta dai zuwa wani lokaci. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.